بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake wannan anguwa ta Guiwa Eka, a wannan gari mai albarka na Sokoto, a wannan yini mai albarka na 15 ga watan Ramadan na shekarar 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 4 ga watan 3 na shekarar 2026 ta miladiya. A wannan majalisi namu na tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na Ramadan, karatun mu da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratul Waqi'a, da haka yau insha Allah za mu tashi daga farkon suratul Hadid. Allah yana cewa a cikin tasabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim, cewa yana tasbihi ga Allah dukkan abin da ke sammai da ƙasa, da abubuwan da ke cikin sama da ƙasa, na mala'iku da ƴan adam da aljanu da dabbobi da itatuwa, masu motsi da marasa motsi, masu rai da marasa rai, duk sun yi tasbihi ga Allah. Wannan siga ta zo a sigar fi'ilil madhi, kamar yadda ya zo a wannan sura da suratul hashri da kuma suratul safi. Wasu wurare kuma ya zo a sigar fi'ilil mudhari, kamar yadda ya zo a suratul jumu'a da suratul taghabun. Akwai kuma inda ya zo a suratul masdar, kamar suratul a'la, sabbih isma rabbikal a'la. To da haka wannan ya nuna mana duka yanayin halin tasbihi. Haka nan ma ya zo a masdar, shine subhana. Subhana shine masdar din sabbaha, yusabbihu, ko tasbihan ko subhana. To da haka duka subhanallahi masdar ne na tasbihi. Kuma akwai sura da ta fara da wannan suratul isra. Zaka tasbihi ya zo cikin kowace siga, cewa fi'ilil madhi an yi tasbihi, abinda ke sama da ƙasa sun yi tasbihi ga Allah. Akwai na fi'ilil mudhari, abinda ke sama da ƙasa suna yin tasbihi ga Allah. Shi yasa malamai suka fassara nan sabbaha, cewa sun yi kuma suna yi. Zaka tasbihi ne mai ɗorewa, komai da komai yana tasbihi, illa iyakar mutum da suke tasbihi ba. Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha. Haga da Allah ce babu wani abu face na tasbihi, sawa'un abin da mai rai ne ko mara rai, ƴan adam ne ko mala'iku, mai hankali ne ko mara hankali, komai yana tasbihi ga Allah, da girmama Allah, da tsarkake shi daga dukkan naƙasa da kuma dukkan abin da bai kamace shi ba. Sai ce wa huwal azizul hakim, Allah shine al azizu mabuwayi, wanda babu abin da ke gagararsa kuma babu mai iya jade shi, shine ma'anar al-azizu. Kuma Allah shine al-hakimu, wanda ke da hikima. Hakimu yana daukan hikima, yana daukan hukunci, kuma duk suna shiga. Allah ta'ala shine al-hakimu, mai hukunci, babu mai hukunci sai shi. in al-hukmu illa lillah. Hakanan Allah ta'ala shine al-hakimu mai hikima, cikin dukkan halittunsa akwai hikima, ciki halittun sama da na ƙasa, kwari, dabbobi, masu amfani da masu cutarwa, duka akwai hikima ciki. Amma kaga ba ma iya sanin hikimomin wasu, amma dai babu abinda Allah ya halitta wanda babu hikima ciki. Hakanan abinda Allah ta'ala yake kaddarawa, abinda ya kaddara, ya kaddara mu wannan imani, ya kaddara mu wancan kafirci, ya kaddara mu wannan aiki da kwarai, ya kaddara mu wancan ayyukan asha, ya kaddara mu wannan dukiya, ya kaddara mu wancan talauci. Waɗannan abubuwan da Allah ke kaddarawa akwai hikima a cikinsu. Hakanan hukunci na shari'a da Allah ke shar'antawa, ya ce a yi sallah lokaci kaza akwai hikima a ciki, a yi azumi akwai hikima a ciki, wurin rabon gado ya fifita namiji a kan mace akwai hikima a ciki. Da haka duk shari'ar Allah akwai hikima a ciki, shi ne ma'anar sufantuwar Allah da Al-Hakimu. Sai ce lahu mulku samawati wal ard, gare shi shi kadai mulkin sammai da ƙasa yake, shi kadai ke da mulki a sama da ƙasa, duka nashi ne, kuma shi ke sarrafa su yanda ya so, babu mai masa wani kataɓus cikin wani abu, la a sama wala a ƙasa, babu mai sauya masa tsarin tafiyar rana, ko ya sauya masa tsarin tafiyar wata, ko ya sauya masa tsarin bugowar iska, ko ya sauya masa tsarin saukar da ruwan sama, ko ya sauya masa tsarin tsirar da tsirai, duk ba mai sauya ma Allah. Shi kadai ke da mulki, kuma shi kadai ke sarrafa abubuwansa. Yuhyi wa yumitu, shi ke rayarwa kuma shi ke matarwa. Duk wanda ya rayu a lokacin da ya zama rayayye, to Allah ne ya rayar da shi a wannan lokaci. Haka nan duk wanda ya mutu a lokacin mutuwarsa, Allah ne ya matar da shi. Da haka ga hannunsa mutuwa da rayuwa take. Wanda ya so ya rayu ya rayu, wanda ya so ya mutu ya mutu, a kuma lokacin da ya so. Sai ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadirun, kuma shi mai iko ne akan komai. Lokacin da ya anshi wanda ya anshi rayuwarsa, bai nuna cewa iya ikonsa kenan ya karɓi rayuwarsa a lokacin ba. Yana da dama, in ya ga dama ya bashi, in ya ga dama ya karɓa. Haka nan wanda Allah ya matar, shi ma ba iya ikon Allah kenan ya matar da shi ba, a'a yana da dama ya matar da shi, yana da dama ya bashi. Zaka yana da iko akan abin da ya yi da abin da bai yi ba. Iyaka baya yi sai abin da yake da nufin yi. Amma abin da duk da yi ba, bai nuna cewa wai bai da iko a kai ba, saboda ikonsa ya ta'allaku bi kulli shay, shi ne wa huwa ala kulli shay. Sai ya ce Allah ya ce huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Allah shi ne al-awwalu na farko, kuma shi ne al-akhiru na ƙarshe, kuma shi ne al-zahiru, shi ne wanda ke sama. Asalin al-zahiru bayyananne, sannan al-zahiru yana zuwa bi ma'ana sama. Kamar yadda Allah ya ce fa masda'u an yadhharuhu, kaga yadhharuhu sa haura saman shi, shi ne an yadhharuhu. Kuma ka zahara yana zuwa bi ma'ana sama, yana zuwa bi ma'ana bayyananne. Haka nan wal batinu, abin da ke boyayye. Haka Allah shi ne al-zahir, kuma shi ne al-batin. Ya zo a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka samu fassarar waɗannan kalmomi guda hudu a cikinsu. Lokacin ƙiyasa, sayyida Fatima radiyallahu anha ta zo take wa manzo sallallahu alaihi wasallam complain cewa aikin gida ya mata yawa. Yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam aikin gida ya mata yawa, tana so ya sama mata hadimi da gida wanda zai dinga mata tawainiya a gida. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga abin da zai bata wanda ya mata hadimi, inda ta ce Allahumma rabba samawati sab'i wa rabba al-arshil azim, rabbana wa rabba kulli shay, munazzila at-taurati wal injili wal qur'an, faliq al-habbi wan nawa. Sai ya ce Allah faliq al-habbi wan nawa, sai ya ce Allahumma antal awwalu, haka ne ko? Na'am, qadil faliq al-habbi wan nawa, anta Allahumma antal awwalu falaysa fawqa falaysa qablaka shay, wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عن الدين وأغنني من الفقر. وتر واير يتي تدنغ فدن وانا دلو كتن تفقن شيئا تتفقن شيئا ونوانا نبي أقول يا متى أمد دين هادي معنى أن كان أكرن توانا الله زباك كارفين ين أيوكا كدباك بكتر هادي كما نشيني أولا كما شيني أبنى مظالة صلى الله عليه وسلم يباتا يباتا هادي ميباس يباتا تسبيه haka ne ya ga mata ita da sayyidina Ali radiyallahu anhu cewa ga abin da za su dinga yi yafi musu hadimi. To mahallin shahid a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma antal awwalu fa laysa qablaka shay, haka ma'ana rizumantowar Allah al awwal shi ne babu wani abu da ya gabaci Allah. Allah yana nan tumfil azal, babu lokacin da akai babu Allah, sannan duk wani abu ba Allah ba an yi lokacin da babu shi. Mala'iku ne an yi lokacin da babu su, sama da ƙasa an yi lokacin da babu su, annabi Adam wanda shine kakan jinsin ɗan Adam gaba ɗaya an yi lokacin da babu su. To Allah ta'ala shine kadai al-awwalu, sannan kuma Allah shine kadai zai zama al-akhiru, bayan komai ya kare komai zai kare, kamar da yake kullu shay'in halikun illa wajhahu, komai zai kare sai zama da babu wani abin da ke wanzuwa kuma sai Allah. Wannan shine ma'anar antal akhiru fa laysa ba'daka shay, yace wa antal zahiru wa antal zahiru fa laysa fawqaka shay, kai ne az-zahir, ma'ana wanda kake sama. Kun ga kenan ashe az-zahir bi ma'ana ana nufin Allah az-zahir wanda yake shine al-ali al-aliyyu wanda babu wanda ke sama da shi, shine laysa fawqaka shay. Kuma daga ma'anar kalmar zahara bi ma'ana yin sama, kamar fa masda'u an yazharuhu, wannan kenan. Sai wa antal batin, kai ne boyayye, laysa dunaka shay'un, babu wani abu wanda yafi ka buya. Agan sa fasara wannan bisa ga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam, an sa fasara wacce ta zo amma kun ga ta saba mu wannan hadisi. Fasara da ke cewa anta zahiru, ma'ana az-zahiru shine bayyananne, kun ga dama daga cikin ma'anar az-zahir wanda yafi shine abin da ya bayyana, kamar zahara al-fasadu fil ard, kaga zahara bi ma'ana ya bayyana. To suka ce ma'anar anta zahiru kai ne bayyananne, ma'anar zamantowar Allah bayyananne a bisa wannan fasara shine cewa Allah abubuwan da ke gwajin shi cewa akwai shi, kuma shi kadai yake suna da yawa. Kusan komai wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun, cikin komai akwai dalili da ke nuna cewa akwai Allah kuma shi kadai yake. To da haka suka ce ma'anar zamantowar Allah az-zahir bi ma'ana bayyananne shine Allah komai da komai na bayyana samuwar Allah, kaga tanan suka ce shine ma'anar az-zahir. Kuma wannan fasara ta dan ci karo da wacce, amma wacce ita ce a bar fifitawa saboda baka hada fasara da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam wata fasara da, duk da cewa lafazin na dauka, lafazin az-zahir yana zuwa al-ali yana kuma zuwa al-bayyin. Haka nan suka fasara al-batin, al-batin koyayye, suka ce kai ne koyayye, ma'ana wanda duk tunanin dan adam da irin basirarsa zai iya gangame, zai iya sanin al'amarin Allah, zai iya sanin zatin Allah da irin tunaninsa da duk irin hasashensa. To da haka sai zamana Allah koyayye ne ta gudun cewa ba a iya sanin zatinsa. To kuma wannan ma'anar ita ma la ba asabi ha, amma fassara ayar da ita bai yiwuwa, tun daga hadisi ya zo da wannan fassara ta hadisi, to ita ce ingantacciyar fassara. Sai Allah ya ce wa huwa bi kulli shay'in alim, kuma Allah masani ne ga komai da komai, babu abin da ke kubuce ba ilimin Allah. Inna Allah la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama, haka ne yana cewa qulin tubu ma fi anfusikum aw tukhfuhu tuhasibukum bihi Allah, dan haka Allah ta'ala babu abin da bai sani ba, kuma babu abin da ke buya gare shi, yana da masaniya ga komai, ya san ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma la yakunu, duk Allah ya san abin da ya ga kana ya riga ya wuce, Allah ya san shi. Abin da ke faruwa yanzu Allah ya san shi, abin da zai faru nan gaba Allah ya san shi, abin da ma ba zai faru ba Allah ya san, inda ya faru da ya zai kasance, an gane ko? To duk wannan yana cikin ilimin Allah. Na'am. خلق السماوات والأرض في ستة أيام الله شيني واندي هلتي سمي دقاسا باب واندي هلتي وانا أبو حسكين سمكو أقاسا سي الله سننسي قارا من حسكيتي وهلتا سمن نندقاسا دي ياي سني أجدون كواني كيشيدا كتل اندى ياسو دا ياي سفي يدا حكا كما اندى ياسو دا ياي سكسا دا حكا سوال الأمر أقولن سبيل وحلا yace wa ma amruna illa wahidatun kalamhum bil bas al'amarin bai zaman ko bafaci abu guda kamar kifta ido shine da yace kun sai abu ya kasance to daka Allah da yace kun dukkan abin da suke cikin sama da ƙasa da komai zai kasance kamar da yake to amma Allah ta'ala saboda hikimar sa sai bai yi haka ba sai bi halittar sama da ƙasa hankali har tsawon kwana shida waɗannan kwanakin shida su ne suka fara daga Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. Ranar Juma'a Allah ya kammala halitta. Yinin da Allah bai halitta ba a cikinsa a cikin yinin mako shi ne yinin Asabar. Yinin Asabar ne Allah bai halitta a cikinsa ba. Raka Allah ya ce fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh. Sannan da Allah ya halitta nan bai gaji ba, kamar da Yahuda suka kawo a cikin littafinsu. Wai a taura inda suka sauya suka ce wai da Allah ya halitta cikin kwana shida sai ya gaji sai ya buƙaci hutu kuma sai ya huta daga duka waɗannan abubuwa ne ba su dace da Allah ba da sai Allah ya gano da martani a wata aya ya ce wa laqad khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lu Allah bai yi wa ya gaji ba wallanta na ya buƙaci hutu sai ya ce thumma stawa 'ala al-'arsh sannan ya daidai ta kan al-'arsh daka Allah sai da ya halicci sammai da ƙasa sannan ya daidaita akan al'arshi kamar da ya bamu labari a nan sannan ya daidaita akan al'arshi yaya ya daidaita akan al'arshi ba mu sani ba amma bai yi wa Allah ya ce sannan ya daidaita akan al'arshi mu ce Allah bai daidaita akan al'arshi ba kaga idan muka yi haka mun yi wa Allah shi shige saboda ya fi mu sanin kansa yana bamu labari da wannan ba mu sani ba shi ke bamu labari ya ce ga abin da ya faru kuma mu zo mu ce ba haka ba ne yau da a ce manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da Allah ya ce sun mastawa alal arshi ba haka yake nufi ba to kaga sai mu ce to ba haka ake nufi da saboda ga dalili ba wanda ke fassara alqur'ani amma annabi babu inda ya ce inda kaje Allah ya ce sun mastawa alal arshi bai daidaita kan Allah shi ba babu inda dalili fa haka babu inda ka samu wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a tasa fahimta shi a tasa fassara sahabi guda a ce yau ga sahabi guda ya ce da Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi ba ana nufin ya daidaita akan al'arshi ba babu sahabi guda da aka samu wannan fassara daga gare shi hakanan babu wani tabi'i guda da aka samu wannan fassara daga gare shi fassara ce ta zo daga na baya lokacin da aka samu ilimin mantiq da ilimin falsafa aka cakuɗa cikin addini to daga nan ne aka dinga hasashe a ce to ai Allah bai kamata a ce yana kaza ba ai Allah baya kaza ai har suka ce ma Allah baya magana duk mu'tazilawa suke cewa Allah baya magana duk da waɗannan ka'idoji na mantiq suka gina da ka'idojin nan da suke gina cewa Allah baya magana dai ta suka gina suka kore cewa Allah ta'ala bai daidaita akan al'arshi ba haka nan da ita suka kore cewa Allah baya ji baya gani da sauran munanan abubuwa da suka jingina wa Allah dan haka babu hanya madaidaiciya salimiya kaman kuma abin da Allah da manzansa suka ce ya sa Ibn Kathir ya magana mai kyau a kwatan kwacciyar wannan aya ta suratul a'raf wacce nan ne farkon inda Allah ya ce sun mastawa alal arshi ya ce mutane sun yawaita maganganu ga wannan al'amari ya ce amma abin da yake shi ne daidai shine mu yadda da duk abin da Allah da manzansa suka faɗa kuma mu sani cewa duk abin da Allah da manzansa suka siffanta Allah da shi to bai yi wa a ce wannan abin yana kamanta Allah da halittunsa shi kamanta Allah da halittunsa wannan abu ne wanda bai yi wa kuma bai yi wa a yadda da shi a ko ina abun korewa ne, Allah laysa ka mithlihi shay. Sannan siffanta Allah da siffofin da shi Allah ya faɗa to ba sa nuna kaman ceceniya da bayinsa. Saboda Allah bai kama da kowa ba. Daidaituwar Allah alal arshi ta bambanta da daidaiton duk wani mai daidaito, kamar yadda Allah ya bambanta da duk wani mahaluki, to haka nan daidaiton Allah ya bambanta ga daidaiton kowa, haka nan jin Allah ya bambanta ga jin kowa, ganin Allah ya bambanta ga ganin kowane mahaluki, to haka nan dukkan al'amuran Allah su ke. Da kuma bar mu shi al'amuransa kamar yadda ya ce sun mastawa alal arshi, sannan ya daidaita a kan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها ينا سنه da duk abin da ke shiga cikin ƙasa da duk abin da ke fita daga gare ta. Kaga daga cikin abin da ke shiga cikin ƙasa akwai ruwan sama, ruwan sama na shiga cikin ƙasa. Allah yana sanar da duk dugun ruwan da ya sauko daga sama ya shiga ƙasa, Allah yana sanar da shi. Haka nan duk abin da ke fitowa daga ƙasa na tsoro ne, haka nan da mutane. Kaga mutane su ma sun mutu ina suke shigewa ƙasa, duk Allah yana sanar da mutane da ke shigewa ƙasa da ruwan sama da ke shigewa ƙasa. Haka nan Allah yana sanar da abin da ke fitowa daga ƙasa na tsirai, duk tsiran da ya fito daga ƙasa Allah yana sanar da shi. Haka nan ma'adinai, ma'adinai da ke fitowa daga ƙasa su ma Allah duk yana sanar da su. Haka nan wa ma yanzilu minas sama'i, Allah yana sanar da dukkan abin da ke sauka daga sama na mala'iku lokacin saukarsu, kuma mala'ikun da suke saukowa da wahayi Allah yana sanar da saukarsu, kuma shi ya ba su izinin su sauka. Haka nan akwai mala'ikun da Allah ya wakilta da abubuwa daban-daban, ko wanda Allah ya wakilta da ruwan sama, ko wanda Allah ya wakilta da tsirrai, akwai wanda Allah ya wakilta da tsaunannuka. Ko waɗannan mala'iku suka sauko, Allah yana sanar da saukowarsu, yana sanar da haurawarsu. Haka nan mala'ikun da ke lura da ƴan adam, akwai masu lura da ƴan adam su tsare ka daga dukkan abin da zai cutar da kai. Mala'iku ne aikinsu kawai su tsare ka. Da kan ka gaba ka wani cuta ko wani abu ya faɗa ma, to abin ƙaddara ne. Da ƙaddara ta zo to ba sa iyawa da ƙaddara, Allah sai su jaye su bat. Amma duk abin da ba ƙaddara ba ce, to Allah ya turo su aikinsu su tsare ka, su ba ka kariya. Akwai mala'ikun da kuma suke rubuta maka ayyukanka. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. To duk waɗannan mala'iku Allah yana sanar da saukarsu. Haka nan ruwan sama da ke saukowa daga sama, wahayi da Allah ke saukar da shi daga sama, Allah yana sanar da shi. Haka nan wa ma ya'ruju fiha, da abin da ke haurawa sama. Mala'iku idan sun zo suka yi aikin da za su yi a ƙasa, haurawa sama suke. Allah ta'ala yana cewa ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Haka nan mala'ikun da ke lura da ayyukan mu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna haduwa a sallar azhar da sallar la'asar, sai mala'ikun da suka kwana sai su haura da asuba, su kuma su bayan sun yi musanyan aiki. Sannan yamma ta yi, waɗannan mala'ikun da za su karɓi aikin dare sai su sauko bayan sallar, da sallar la'asar ake haduwa da sallar asuba sai a yi hannun oba. Kuma waɗannan idan suka miƙa aiki, haurawa sama suke, duk Allah yana sanar da haurawarsu. Haka nan daga cikin abin da ke haurawa sama ayyukan bayi, ayyukan bayi ana ɗaukaka su sama da aikin da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana ɗaukaka ayyukan bayi ranar Alhamis da ranar Litinin. Ya ce wannan ne ma yasa yake so ya dinga azumin Litinin da Alhamis, saboda ranakun ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa sama. Haka nan daga cikin ake ɗaukawa zuwa sama shine rayukan bayi. Duk wanda ya mutu to sama za a yi da ransa. Idan na kwarai ne sai an je sama ta ɗaya, mala'ikun su buɗe, masu lura da ƙofar sama ta ɗaya su buɗe, mala'ikun sama ta ɗaya su yi maraba da shi. Haka nan a haura sama ta biyu har sai an kai sama ta bakwai. Sannan sai Allah ya ce to yanzu a mai da ran nan cikin ƙasa, domin Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kaga kenan ran bayan Allah na kwarai, ita ma sama ake haura da ita, sannan daga bisani ta dawo ƙasa. Amma ran kafirai su ko idan aka tashi za a haura da ita, amma ba ta shiga sama ta ɗaya, ko sama ta biyu ba ta shiga, suna zuwa sai a ce a'a Allah ya hana. Allah yana cewa innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tafattahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin haurawa da rayuwa yace dan zo haurawa da rayuwa mu kafiri sai a hana ta sai ya karanta wannan aya cewa rayukan su ba sa haurawa sama to da kai abin da ke haurawa sama da abin da ke sauka da abin da ke shiga ƙasa da abin da ke fita Allah yana sane da shi shi yake sane da shi shi ya san abin sa yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum sannan yana tare da ku a duk inda kuke yana tare da ku ma'ana da ilimin sa da ikon sa ba ana nufin yana tare da ku da zatin sa ba Malam Ibn Juzay mai tafsiri da sauran malaman tafsiri sun ce wannan muttafaqun alaihi ne tsakanin malamai gaba daya in zaka buɗe littafin tafsiri 100 na malamai ba za ka taɓa samun littafin tafsirin malami guda da yake ma'anar wannan ayar Allah yana tare da mutane da zatin sa ba babu daga in ka ji wannan magana ce ko dai ta mutakallimun ko ko magana ce ta waɗanda ba su da ilimi amma dai malamai masu ilimi to ba ka samun wannan a cikin maganarsu har Ibn Juzay ya ce ijma'i ne na malamai gaba ɗaya cewa Allah yana tare da kowa da iliminsa ba da zatinsa ba da zatinsa yana saman sama ta bakwai da iliminsa kuma yana ko'ina to da ka wancan rudu da aka dinga kawo a ce maka Allah na ko'ina a ce maka Allah na ko'ina shi ya jawo aka kawo mummunar aqidan nan da ake kira wahidatul wujud wanda za ka ga suna kiran kansu yan haqiqa sai su ce komai Allah ne su ce shi kansa mai magana ya ce shi ma Allah ne kai da kake ce masa ba haka bane ƙarya yace to kai ma Allah ne kaga bidi ya zama hauka wai kai kana ce mishi ƙarya yayi Allah ba halitta ba bawa bane ba halittacce bane kuma kai halittacce ne an yi lokacin da babu kai kuma ka tabbata zaka mutu shi ku Allah bai mutuwa taya za a yi ni da zan mutu kai da zaka mutu kace kai Allah ne wai kai da kake ce masa ba daidai bane yace kai din ma Allah ne to kaga abin da ya zama hauka duk me ya ja wannan cewa da suka yi Allah na ko ina da haka da suka ce Allah na ko ina shi kenan suka ce to ai komai ma Allah ne to da haka wannan aqida ce mummunar aqida duk wanda ke faɗin wannan bai san Allah ba kuma duk wanda ke wannan bai girmama Allah ba kamar da Allah ya ce ma qadarullah haqqa qadrihi ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba sai Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke Allah na tare da ku da iliminsa babu inda za ku shiga ku kubuce ma Allah wallahu bima ta'maluna basirun kuma Allah mai gani ne da duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikata kuna aikata shi ne akan ganin Allah ba ka iya koya ma Allah ka aikata wani abu shi yasa ake kiran duk wanda ya aikata zanubi ya aikata shi ne bi jahalatin saboda sai da ya rufa ido ya batarwa kansa da cewa da tunani da masaniya cewa Allah na ganin sa da lokacin ya bar ma kansa yanda yake yanda al'amari yake duk inda yake Allah na kallon sa lokacin da zai aika wannan aikata wannan aiki da ya hararo Allah na kallon sa kaga da ba zai aikata ba to da haka ya aikata ne saboda gafala da yayi da dauka da gafala da yayi daga cewa Allah na kallon sa to da haka Allah ta'ala yana kallon mu a duk inda muke duk abin da muke aikatawa وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ فَأَجْمَعْنَا يَتَرَدَّقُ لَوْقَتِنْ دَكُكِ كُوتَاوَا cikin kowane aiki to da haka babu aikin da muke wanda Allah ta'ala bai ganin sa na'am Allah ya ce lahu mulkus samawati wal ard gare shi mulkin samai da ƙasa yake kun wannan ayar maimai ne an ambace ta ita ce aya ta biyu bayan subhana lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa al azizul hakim sai ce lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan kuma bayan ayoyi guda biyu kuma ya sake cewa lahu mulkus samawati wal ard dan ya kara nana ta bana kuma ya kara nuna mana girman Allah duka waɗannan ayoyi tun daga farkon ayar har zuwa nan duka Allah yana nuna mana girman sa ne da ikon sa domin mu san wane ne Allah yace shi ke da mulkin samai da kasa, babu mai mallakar wani kataqus, la a sama wa la a kasa, a kasa ba Allah ba, shi kadai. Kuma babu mai sarrafa wani abu daga cikin abubuwan sama da kasa sai Allah, shi kadai ke gudanar da su yanda ya so. Wa ila Allahi turja'ul umur, kuma zuwa ga Allah ake maida al'amura, dukkan al'amura ga dashi za su koma. Kuma mutane ne za su gama bijibijen su, za su gama hayyafan su, waɗannan su hayyafa su kauce su bar waɗannan titakin ƙoba, su ma akai lokacin da za su kauce su ba wasu titakin ƙoba. Haka ake ta rayuwar har akai ƙarshe gaba ɗaya al'amuran kuma dukka ga Allah ta'ala za su koma. Haka nan dukkan abubuwan da ake gada a duniya, wannan ya gaji mulki, wannan ya gaji kuɗi, wannan sun gaji gari, da gajin nan lokacin sama da shekara 100 mutanen da ke ciki ba su bane yanzu, wadancan sun kau, wasu sun zo sun gada, su ma haka za su zo su kau, wasu su gaji duk abin da ke cikin garin. Haka za a yi ta tafiya har da ƙarshen dukkan al'amura su koma ga Allah. Wa ila Allah turja'ul umur, yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layl, yana shigar da dare cikin yini, yana shigar da yini cikin dare. Malamai sun wannan abin fassara biyu. Fassara ta farko shine yana maye gurbin dare da yini, ana cikin yini sai Allah ya kawo dare sai ya maye gurbin sa, daga ya shigar da dare cikin yini. Haka nan ana cikin dare sai Allah ya kawo yini sai yinin nan ya maye gurbin dare. To wannan ita ce fassara ta farko, ta yulijin layla fin nahari wa yulijin nahara fin layl, ma'ana yana maye gurbin ɗayan da ɗaya, kowanne Allah yana maye gurbinsa da ɗayan. Sai fassara kuma shine Allah yana ragewa daga sa'o'in kowanne. Akwai lokacin da Allah ta'ala zai raga asali in sun yi daidai, to sai awa 12, saboda awoyin yini da dare awa 24 ne. To idan suka yi balance, to za ka ga dare yana da awa 12, yini ma yana da awa 12. Sai akwai wani lokaci da Allah zai ɗiba daga dare ya ƙara mai yini, maimakon dare ya zama 12 sai ya zama 11, shi kuma yini an ƙara masa ɗayan sai ya zama 13, sai ya zama yini na da 13, dare yana da 11. Haka nan wani lokaci ya ɗiba sa'a 2 ya ƙara ma yini, sai ya zama dare yana da 10, dare yana da awa 10, shi kuma yini na da awa 14. Ibn Kathir ya ce har awa 3 ana ɗiba, zama na dare na da awa 9, yini na da awa 15. Ya ce duk waɗannan abubuwa ya au. Haka nan a akasa wani lokaci ya ɗiba daga sa'o'in yini sai ya ƙara wa dare, sai dare ya zama 13, yini ya zama 11, ko kuwa ƙara masa awa 2, dare ya zama 14, yini ya zama 11. Haka nan ya zama 10, yini ya zama 10, ko kuwa ƙara masa awa 3, dare ya zama 15, yini ya zama 9. Wannan wasu malamai suka ce shi ne yulijin layla fin nahari. Sannan cikin wannan shigarwar da nan ne Allah yake bayyana fasali-fasali na shekara. Garin shigar wannan sai ga an shiga lokacin bazara, an shiga lokacin hunturu, an shiga lokacin rani, an shiga lokacin damuna, duk cikin wannan shigar wanda yake yi da haka yake rarrabe su. To da haka akwai hikima ta Allah mai yawa wurin shigar da dare cikin yini da shigar da yini cikin dare. Sai Allah ya ce wa huwa alimun bi zati sudur, Allah shine masani ga ma'abociyar kiraza, ita ce zuciya, zuciyar nan da ke cikin kirji. Allah ya ce to shine masaninta, banda Allah ba mai sanin abin da ke cikinta. Iyaka ka ga mutum amma baka san abin da ke zuciyarsa ba, shi ya sani sai Allah. To shi kansa akwai abin zuciyarsa wanda bai sani ba, abin da zuciyarsa take sakawa da abin da za ta saka nan gaba bai sani ba. Shi ko Allah ya san abin da zuciyarsa za ta saka tun kafin ya zo duniya har ya gama rayuwarsa har ya koma ga Allah. Allah ya san duk abin da zuciyarsa za ta saka. To ka ga duk yanda ka san zuciyarka, Allah ya fi ka sanin zuciyarka. Shi sai Allah ya ce alimun bi zati sudur, daga farkon ayar har zuwa nan Allah yana gaya mana girmansa ne. To yanzu ne Allah zai mana umarni, ya ce Allah ya ce aminu billahi wa rasul, da haka Ubangijin da ya gaya muku siffofinsa ya shimfida muku abin da yake da shi na iko kuka gani kun san ba karami bane kuma kun san ya cancanci da muku umarni ala lahul khalqu wal amr kamar yadda shike da halitta haka nan shike da iko ya bada umarni saboda gashi ya gaya mana shike da mulkin sama shike shigar da dare cikin yini shike shigar da yini cikin dare shi ya halice mu shi ya halice sama da ƙasa shine a wanda duk wani abu a bayan ƙasa da duk wani abu a bayan sama ke girmama shi da masa tasbihi to daka shike kiran mu cewa aminu billahi wa rasuluhu ku yi imani da Allah da manzansa ku yarda akwai Allah wanda ya halice ku kuma ku yarda shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma ku bauta masa shi kadai kada ku hada kowa da shi wurin bauta daga ku yi wannan sannan wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah ku yarda annabin Allah ne ba makaryaci bane ba boka bane ba mawaki bane ba tatsuniya yake karanta muku ba manzo ne daga Allah da abin da yake gaya muku sako ne na Allah to daga kiran Allah zuwa gare mu yi imani da Allah yi imani da wannan manzo da ya aiko ban wa anfiqu ma ja'alakum mustakhlifina kuma ku ciyar shine anfiqu daga abin da Allah ya sanya ku wakilai akai wannan dukiya Allah ya ce ya sanya mu wakilai akan ke sai amfani da kalmar mustakhlifina wadanda aka saka kuma su maye gurbi domin dukiya da duk abubuwan duniya ko suke maye gurbin wasu sai ga shiya wanda ka sani shekaru da dama da suka wuce sai ga gidan suwa ne yanzu ya zama nawa ne gidan suwa ne yanzu ya zama nawa ne gidan suwa ne wani lokaci daga cikin familin su wani lokaci daga cikin wani dangi daban Allah ya kawo ya gadar da shi wannan gida kwana tashi kuma sai ga duk waɗannan su wani lokaci ba su yake galan gidan ba duk wannan ya ce haka nan dukiya an yi lokacin da dukiya wane da wane da wane ke da dukiya sai a yi lokacin nan ana magana dukiya ko kawo shi ba a yi ko kusa ba a kawo shi wani lokaci a cikin ƴaƴansa wasu su gaje shi zama masu dukiya wani lokaci kuma a familin ma gaba ɗaya dukiyar ta kwanta ba a jin familin gaba da kuɗi to duk wannan harka ce ta Allah to da ka dukiya ita mai zuwa ce ta tafi da ka abin da ke gare ka kai in kana da hankali ka ci moriyarta cin moriyarta shine kai makanka tanadi da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqulu ibn adam mali mali yace wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita wa ma siwa zalika fa zahibun anka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan adam na tinqaho yana cewa dukiyata dukiyata yace wai shin kana da wani abu cikin dukiyar ka banda dayan uku kun banda ma akalta fa afnaita banda abin da kace shikenan kai kashin sa ya kare ya tafi aw labista fa ablaita ko abin da ka sanya a jikinka na tufa a kwana tashi kuma ka tsufar da shi ya zama tsumma ya zama ragga shikenan ya kare shi ba ka cinye abinka duk waɗannan nau'i bai ka cinye abinka yace aw tasaddaqta fa abqaita ko ko wanda kai sadaka da shi wannan shine wanda kai wa kanka tanadi da shi daka shi kaga tanadi na dukiya ba shi ne tara kuɗi a banki ba zuwa kanka tanadin lahira wannan shine babban tanadi kuɗin da kake tanadin sa a banki wannan wasu kake wa tanadi Malam Ibn Kathir yake cewa idan a cikin magadanka kuɗin nan da kai ta tarawa kai ta tarawa kai baka ci moriyarsu ba kai baka yi wa kanka gozanin lahira da su ba ka zo ka mutu ka bar su yace cikin magadanka idan wani wanda kuɗin ya kai gare shi shi ko ya ɗauka ya yi ta amfani da su ya yi ta sadaka ya yi ta neman lahira ka ga sai ka ci moriyar dukiyar kai ka tara baka ci moriyarta ba shi ya zo ya same ta a banza kuma ya ci moriyarta fiye da kai yace idan ku aka yi rashin sa'a cikin magadan naka ba na kwarai ba ne ya zai samu dukiya ka wahala ka tara kuma kai baka yi makanka tanadin lahira daga cikin dukiyar ka ba ya zo ya hau kai ya ta barna shine sharholiya kaza shine barna guri kaza shine zaben Allah guri kaza yace kaga sai ya zama da kai ka ba da gudunmawa ka taimaka masa gurin fasidanci da barna ne yace to amma idan kai makanka tanadi to kaga ka taimaki kanka shi yasa Allah ya ce anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi falla haka ne ko فالذين آمنوا منكم وأنفقوا waɗanda suka yi imani daga cikin ku suka ansa kiran Allah da yace aminu billahi wa rasulihi suka yi imani da Allah da manzansa kuma suka ansa kira da yace wa anfiqoo mimma ja'alakum mustaklifina fihi, suka ciyar da dukiyoyin su. Allah ya ce to duk wanda an sa masa wannan kira ya karba ya yi imani da Allah da manzansa kamar yadda ya kira su yi, suka kuma ba da sadaka cikin dukiyoyin suka ciyar fi sabilillahi, Allah ya ce to lahum ajrun kabirun, suna da lada mai girma. Ladan sa gurin Allah yana da girma, ladan da Allah da kansa yace mai girma ne, wannan lada ba ƙarami bane. Na'am, sai Allah yace
wa ma lakum min ilahin wa rasulun yad'ukum
Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billahi war rasul, me yasa me ku ba ku imani da Allah da manzansa, war rasul yad'ukum li tu'minu bi rabbikum, me ana ku imani da Allah alhalin manzo na kiran ku domin ku yi imani da ubangijin, da ka zamantowar manzo tare da ku ai babban abu ne da zai sa ku yi imani, ku da kuka ga manzo ai kun samu damar da wanda ba su ganshi ba ba su same ta ba, to dan mai koga ku manzan da kansa shi da kansa yake kiran ku zuwa ga imani, to ya kamata a ce kun fi kowa karban imani. Ibnu Katsir ya kawo wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai yace da su ayyul mu'minina a'jabu imanan, ayyul mu'minina a'jabu ilaykum imanan, yace wai a gurin ku a cikin mu'minai waɗanne ne imanin su yafi ba ku mamaki da burge ku, sai sahabbai suka ce ya rasulullahi imanin mala'iku, sai ce a mala'iku dan me ba za su yi imani ba bayan suna gurin ubangijin su, kaga ba imanin su ya zama na ya fi burgewa, sai suka ce to ya rasulullahi imanin annabawa, sai ce annabawa dan me ba za su yi imani ba bayan Allah na saukar musu da wahayi, sai suka ce to ya rasulullahi imanin mu mu da muka bi ka, yace kuma dan me ba za ku yi imani ba bayan ina cikin ku, kaga zaman to manzo sallallahu alaihi wasallam tare da su ba karamin abu bane, yace dan me ba za ku yi imani ba ina tare da ku, amma zan ba ku labarin wanda imanin su ya babban mamaki, sune waɗanda za su zo su ga bayanai a cikin littafi kuma su yi imani, waɗannan sune yace kaumun wasu mutane da za su zo bayan ku za su ga bayanin imani a rubuce kuma su karba kuma su yi imani, waɗannan imanin su ya fi ban mamaki. To da kaga kenan ashe kasancewa tare da manzo sallallahu alaihi wasallam, ga kaga manzo dau kiran Allah ta bakin manzo sallallahu alaihi wasallam, wannan kun ga dama ce da kuma wata garaba sa da Allah ta'ala ya baka, wacce bayyanuwa ya bai hujja ta bayyana gare ka fiye da kowa wanda bai ga wannan dama ba, yasa Allah ya ce wa rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum, kuma hakika ya dauki alƙawuran ku, ya dauki alƙawuran ku, malaman tafsiri sun fassara cewa alƙawarin sulhul hudaybiya, manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawari ga sahabbai cewa za a yaƙi ƙurayshawa matuƙar ya tabbata sun kashe sayyidina Usman, yace a zo a yi masa mubaya'a kuma dukkan musulman da dauki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sun masa mubaya'a, an ce sai wani mutum guda munafiki ya keɓe ya ke mubaya'a, amma duk wanda kenan ya yi mubaya'a shine Allah ya ce ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shada, cewa wannan shine alƙawarin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya daukan musu, kaga wannan alƙawari ne da ya dauka wanzo ya daukan musu. Malam Ibnu Katsir ya ce amma Ibnu Jarir da Tabari ya rinjaya da wani kauli, shine kaulin cewa alƙawarin shine alƙawarin da Allah ya daukan wa mutane cewa su yi imani lokacin da Allah ya fitar da mutane daga tsatsan kakanmu annabi Adam, Allah ya fitar da dukkan zuri'ar annabi Adam ta tsatsan shi gaba ɗaya tun daga na farko har ƙarshe, sai Allah ya ɗauka musu alƙawari, wanda wannan shine alƙawarin da Allah ya bada labarin sa suratul A'raf, yace wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna, to da ka Ibnu Jarir da Tabari ya ce wannan shi ne alƙawarin, kun ga wancan shi ma alƙawari ne amma yana da bambanci da wannan, shi wannan alƙawari ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka, kuma kun ga jerin ayar ya fi tafiya ga wancan, saboda ya ce war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum sai ce wa qad akhadha mithaqakum kaga ai wa qad akhadha ar-rasul mithaqakum wannan kaulin kuma cewa alƙawarin da aka dauka wa ɗan adam lokacin da Allah ya fidda su daga tsantsan kakansa annabi adam kun ga wannan alƙawari ne da ba manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam ya dauka mutane Allah ne ya dauka mutane domin ya ce wa iza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim to kaga idan bisa ga wannan fassara to za a fassara wa qad akhadha mithaqakum ana nufin Allah da wacce fassara kuma ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kada kaza mi saqakum in kuntum mu'minina in kun kasance mu'mine huwa allazi yunzilu ala abdihi
huwa allazi yunzilu ala
hakan Allah yace huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinat shine dai Allah nan wanda ke saukarwa da bawansa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyi bayyinannu saboda me li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur domin ya fishe ku daga dafai zuwa haske kaga wadannan ayoyi ayoyi ne bayyinannu suke gusar da dukkan wata shubha saboda lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ke kiran su zuwa ga addini abinda suke kokarin kawowa shubha wani yana da shubha da dama ta dade tare da shi shi shubhasa shine duk inda aka kai aka kawo ba a rabuwa da ra'ayin masanjiya to da ka tunda iyayensa da kakanni suna kan wannan addini da bautar gumaka to duk inda ta kai ta kawo ya za a yi a saki addinin iyaye da kakanni kun ga wannan shubha ce kuma ayoyin da Allah yake sakawa da manzo sallallahu alaihi wasallam suke kai wannan shubha wani kuma yana ne yana dauke da shubha cewa ta ya za a yi a ce mutum bayan ya mutu ya zama kasa a ce kuma ya sake tadi shi yana ga wannan abu ne da ba zai yiwu ba ya ma za a yi haka ta auku bayan gashi zahiri ana gani cewa mutum ya zama kasa kaga shi ma ayoyin da Allah yake sakawa manzo sallallahu alaihi wasallam suna warware waɗannan matsaloli suna warware wani kuma yana ganin to ta ya za a ce annabi dan adam ne irinsa dan mai annabin bai zama mala'ika ba kun ga wannan ita ma shubha ce sai Allah ya saukar da aya warware wani kuma yana ganin ta to dan mai annabi a ce gashi annabin Allah kuma yana cin abinci kamar yadda muke ci abinci yana shiga kasuwa suka ce qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq dan mai a ce annabin Allah ne kuma gashi yana cin abinci kamar yadda muke sannan kuma yana shiga kasuwa yana sayan kayan bukatunsa kamar yadda mu muke zuwa kasuwa mu nemo kayan bukatun kaga da Allah ya tawarware musu waɗannan matsaloli da shubuhohi to da haka Allah ta'ala ya saukar da ayoyi da ke warware waɗannan shubuhohi duka ni'ima ce ta Allah da Allah ya so sai ya kyale mutane annabi dai annabi ne na gaskiya ko ku yadda ko kar ku yadda sannan kuma ya gaya muku in kun ga dama ku karɓa in ga dama ma kar ku karɓa iyaka dai ba karɓa ba za ku nan da na kuɗa amma ga Allah da hikima Allah ta'ala da falalarsa da jin kansa sai ya ci gaba da kawo musu hujjoji abinda duk wanda ya amfani da hankalinsa ba ka buƙatar dogon tunani kafin ka gano gaskiyar abinda manzo sallallahu alaihi wasallam da an aza maka shi yana faɗa sai ga abin ya kama hankalinka kuma haka ne shi yasa da ya faɗa da an karɓa wannan yasa mushrikan maka suka dinga yaƙar mutanen da ke fitowa daga waje da cewa kar ku saurare shi domin da ka saurare shi baka buƙatar dogon tunani baka buƙatar dogon nazari abin da ya faɗa kana tsauna shi da ƙwaƙwalwarka za ka ga daidai ne haka yake to suka ga kuma suka sake kana ji ɗin to za ka fahimta to da haka kar ma a kai ga haka sai suka yi ƙoƙarin ɗaukan matakin kada su bari mutane su to da haka Allah ta'ala ya saukarwa da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ayoyi bayyananu waɗanda ke gusar da shubha shi yasa duk inda shubha take duk inda mai shubha ya kawo shubha dan shi'a ya kawo shubha dan qalaqata ya kawo shubha mu'tazilawa su kawo shubha khawarijawa masu kashe musulmai su je su jefa bom a masallaci kowa ma ya halaka duk in sun kawo shubha sai ga qur'ani yana da waraka ga kowace shubha saboda Allah yace huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim lalle Allah gare ku mai jin kai ne mai tausayi ne gare mu shi yasa ya tausaya ya ta kawo mana ayoyi domin ya kawar mana da duk wata shubha dake tattare da mu ta inda babu wanda zai doge akan kafircin nan sai wanda ya san zuciyarsa da wanda ya kafe da girman kai mudu ba mu ga yadda Allah ya wasa Fir'auna Fir'auna da yake cewa shi ma Allah ne yana ja da Allah amma Allah ya turo masa annabi Musa yace fa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kuma Allah ya ba sa ayoyi ga hujjoji ku nuna masa ga abin da yasa wanda ya aiko ku Allah da ya aiko ku wanda yana sama da shi yace ya karfafe ku da kaza kaga shi Fir'auna abin da ya kamace shi shine ya kawo abin da zai murkushe wannan idan ya gaza to ya daye mika wa Allah ya sallama wa Allah kama ga ya gaza amma kuma sai ya hau girman kai ya hau girman kai ya shiga rigar girman kai yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti ya ta ci gaba da kawo maganganu na girman kai to da haka Allah ta'ala mai jin kai ne ga bayin sa Allah ta'ala mai tausayi ne da cikin jin kansa da tausayin sa ga bayi shine ayoyi da hujjoji gamsasu da ta saukar musu waɗanda za su kawar musu kowace shubha su gamsu da sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na to lokacin insha Allah za mu tsaya nan Allah kai mu gobe sai mu dora alhamdulillahi rabbil alamin
Allah saka malam da alkhairi da mu nan muku saurara yau muna 15 ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina yau shekara 1447 amma kallawo mai tambaya na tambaya na ce don Allah malai ya halatta mutum ya sama dan shi suna khairullah domin naga kama akwai tsarkakewa ciki
to irin wannan suna a dan kauce masa shi yafi a ce su zaɓi wani suna ga suna yanan da yawa an gane ko khairullah da sauransu dan gudun wasu amma idan ka sa laba'asa tunda Allah ya san manufa amma dai duk da haka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauya canza sunan Zainab bint Abi Salama sunan ta Barra Barra ita ce mai da'a ga Allah mai biyayya ga Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sunana ta yayi kama da tazkiyatun nafs kuma Allah ya ce wala tuzakku anfusakum sai ya canza mata ya mai she ta Zainab kaga tun gure kauce wa irin waɗannan suna wannan shine aula wallahu a'lam
Allah wannan yana cewa dangane da yanayin da ake ciki na yaƙi da Iran wuya dace a yi addu'a Allah ya ba su sa'a a kan Isra'ila saboda na ga ba aƙidar ɗaya ba aƙidar ɗaya ce ba wai ba aƙida ta Ahlus Sunna
to wannan magana ba yanzu ne lokacin yinta ba insha Allah mun dage ta zamu magana akan ta wani lokaci sai abin da ya shafi itikafi itikafi na karatowa ranar za a shiga goman karshe nan da kwana hudu ko kwana biyar to da kamar masallaci wanda ke da bukatar itikafi a wannan masallaci to ga form ya fito akwai wanda ya yi Amir Bara na masu itikafi to an ba da form din a hannunsa ina ganin da yana kusa sai ya taso in kuma zai kusa to haka zo nan yana nan ko to ya kamata ya taso a gan shi kuma ya zo duk wanda ya zo koda bai same shi bai samu jami'an masallaci insha Allah za su hada shi da shi sai a samu form duk mai bukata ana jin ba akwai kudi ne a form din yau ake biya 1000 ana biyan 1000 na form wannan kenan sai abin da ya shafi marayu ga yanzu an shiga rabi na karshe daga an gama 15 din farko ta wuce daga yau za a shiga rabin karshe da haka abin da muke so kafin goman karshe ya zama na abin da za a ba ma marayu da masu lura da su an san lare su to da haka muna ƙara kira dai asusun nan na marayu a yi ƙoƙari a dan ƙara cika shi a dan samu abin da za a bai ma marayu su dan samu abin da za su yi sallah Allah ta'ala ya ƙara rufa mana asiri wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin